إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم ودسائك حدوى كموانا مسلاتي ميتارا البركة ليكي كموانا جامعة من البركة وليدة يونيفرسيتي ليكي كموانا قريم مديا ليكي وليكي سنجها الجقاوة wanda yau shi ya kama 11 ga watan Ramadan shekara ta 1444, wanda shi ya dace da 2 ga watan 4 shekara ta 2023, wanda yau shi ne majalisin mu na tara ku na darasin mu na أنا 20 نعم مدرسينا 20 أتمنى سورة من إثارة البركة سورة البقرة وعند ديا مقانا أكن وفتن الله تعالى فتلقى أدم من ربه كلمات متابعة عليه wanda amma a jiya din muna kan bayanin ayar da ta gabata kafin ita fa'adallahu ash-shaytanu anha shi lokaci ya kwace muna, dan haka zamu yi karanto ayar ma zai karanta mana wannan ayar fa'adallahu ash-shaytanu anha zuwa ayar gaba sai mu ƙara bayanin sai mu shiga fatalaqa adam min rabbi kalimatin fataba alayhi.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
الله سبحانه وتعالى اكتوا فأضلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. شيطان wato ya zamar da su anha ta dalilin wannan wato gushiya fa akhara da huma mimma kana fi take fitar da su mimma kana fi daga inda suke wanda shine gidan aljanna. Wa qulna habitu ba'dukum li ba'din adu, muka ce musu ku fita wato ku sauka ba'dukum li ba'din adu, sashin ku izamanto mai adawa ga sashi. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. كما وتعنهم قامكو ما ننقى مثبتا ننقى ريكو دا ونزين دائي ظهر لوكتي في الأرض أباين قصع. أديا أمنا سكم فتر فائدو دين ذا فائدة تركتين وانا آية ميجرما سلوكتي يا قاتي وانا مكتي يوزا متعرصة kafin mu shiga ita aya ta gaba. Mun tsaya akan fa'ida ta hudu da cewa shaitan Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara rayuwa tare da shi a gidan duniya. inda Allah ta'ala ya ce wato ku sauka gabaki daya mana annabi Adam da na Hawwa'u da shi dan wa ɗaya daga cikin fasara biyu da malamai suka yi cewa wannan umarni aka ce kun nahbitu minha jami'a ko kuma kun nahbitu ba'dukum li ba'din adu ku sauka ku da Adam da Hawwa'u da kuma shaytan ku sauka a gidan duniya aje a tabuga ba'dukum li ba'din adu sai ku zaman to maki sashi shaytan yana kin mu mu ma muna kin sa ana tabugawa ɗaya daga cikin fasara da malamai suka yi ɗaya fasara shine idan manto a wannan umarnin ku sauka da annabi Adam ne da matarsa annabi wato nana Hawwa kasantuwar za su haifi zuriya sai Allah ta'ala sai sanya ba mairi na jam'i tare da cewa mutum biyu ne amma ana nufin wato jama'a sai Allah ta'ala ya amfani da lafazi na jam'i ku sauka da baki daya ba abuku ni ba abin adu cewa ɗabi'ar ku shine sabani matsala hasada wannan yana kin wannan wana yana fama da wannan idan muka ambaci cewa da cikin manufofin musulunci da man yazo ya yi irin wannan ɗabi'u muya na wanda suke akalin ɗabi'ar dan adam a saita shi zuwa ga ɗabi'u kyawawa wanda ba shi sa anan Allah subhanahu wataala yace wato an ash-shaytan wato maki ne ga dan adam din ba'dukum li ba'din adu shi sa a wata ayar Allah subhanahu wataala yake cewa inna sha'ana lakum aduwwun fattakhuduhu aduwwa shaytan maki ne gare ku kuma ku rike shi a matsayin maki ma'ana ku rike shi a matsayin maki duk wani abu da yake nuna hanyar shaytan kake kai adawa da wannan abin cewa wannan abin shaytan ne bazan ba shaytan din da dangoginsa da wakilansa suke su mutane kai ma ka sha talayi da su ba kai ba su shine zaman lafiyar ka a gidan duniya amma in dai kai biye musu za su halakar da kai gidanka na asali ba za ka koma ba cikin zai zaman to cewa makomarka ba za ta yi kyau ba Allah ta'ala ya kiyaye fa'ida ta biyar cewa da Allah subhanahu ta'ala yake cewa ya Adam uskun anta wa zawjukal janna a wannan umarni ne kamar da sanin suka ce umarni ne wanda yake shari'i an fahimta ba umarni ne wanda yake kadari ba an fahimta akwai umarni na Allah subhanahu ta'ala wanda yake shari'a akwai umarni kuma wanda yake kaddara ne umarnin shari'a lokacin Allah ta'ala ya baka dama za ka iya cewa ba zan ba sai zaman to kai sa umarni na kaddara kuma Allah ta'ala ya ma ko ranka baya so sai ka aikata wannan abu sai amma tilasti sai Allah ta'ala ya tankura ka kai wannan abu ko ka so ko ba an fahimta idan Allah ta'ala ya umarni ka rashin lafiya ko ka so ko ba ku so sai kai to sabo umarni na kaddara Allah ta'ala ya umarci rana kullum ta fito ta faɗi kaga umarni na kaddara haka Allah ta'ala ya ce to umarnin shari'a shine aka ba da kadan zabi yayi ko kai yayi an fahimta shi sa wannan yayin ta kada aka ce cewa ka aiki kaga umarni wanda yake na shari'a an shari'ance an ce ka ai ko kaga sai aka yi wannan kaga umarni wanda yake me na shari'a ba na kaddara ba an fahimta amma fadin Allah ta'ala wa qulna hafiqu ba'dukum li ba'din adu malamai suka ce wannan umarni na kaddara ko sun so ko ba su so ba sai sun sauka kawai a sauka kawai dole su sauka dole su gama ba su aljanna domin kan haka Allah ta'ala ya kudurta ya abin ya kaddara cewa za a fita ko aiki ko azu an fahimta birta wa isma alaman ko suna ganin cewa wannan umarni shi ma zai daukar sa a matsayin umarni din na abin na shari'a sai da cewa an ba su fita ba zai zama to sun yi sako na biyu kenan amma Allah ta'ala bai hukunta haka ba cewa su ce ba su fita ba a ce dai sun fita din shine almuhim an fahimta amma ra'ayi na farko din ya zo karfi cewa umarni ne na kaddara haka Allah ta'ala ya kaddara cewa sun da sun yi wannan dole su fita ihbitu ba abukum ba abin adu din cewa kowa ku dole ku sauka kuma ku je ku koma wata rayuwa ta wata take cike da matsala da kalubale an fahimta kalubalen shine sabani da rigingimu tsakanin ku wannan kasar ba ta son wannan baki baya son fari fari baya son baki kaga wannan shine adawa ta ɗabi'a ta asali din an fahimta sai musulunci kuma kizo imagin ta irin wannan abubuwan munana dan adam yana ɗabi'u kyawawa yana da munana an fahimta daga cikin kyawawan akwai imani na fitira an fahimta da mala'iku suke ganin cewa ta yaya a ta da'alu fiya man yusri fiya yusri dima fala nusabbihu bi hamdika wa nasfa dusala to sai saka ɗabi'un munana zaka sanya wanda a bayan kasa wanda zai kaza zai ta'addanci zai zubar da jini alhalin mun muna tasbihi an fahimta su abin da suke iya iya mun suke dan suke ganin cewa suna kishin Allah ta'ala ka asaba Allah sai kuma su Allah subhanahu wa ta'ala ya koye musu bi sanar da su cewa wannan a fitrar sa ba zai imani da ni bal ma zai bauta mu an fahimta yawa shine dan haka abu ne wanda yake guda biyu sai fa'ida ta shida cewa za mu fahimci aljanna ashe a tana sama ne ba ƙasa take ba domin Allah subhanahu wa ta'ala sai wato ihbiku sai ku gangara ku sauka alhubub shine saukowa daga sama zuwa ƙasa an fahimta kaga sauka fita daga aljannan ma'ana saukowa ra'ayi kaga abu ne a sama da ƙasar sa a ce ukhruj ko min hadhihi aku fita daga cikin ta sai zaman to wancan ra'ayin da kuke ganin cewa wannan aljanna ana nufin cewa a Palestine take wani guri ne mai dausayi mai kaza kaga wannan ra'ayin da rauna ne bisa nassin alqur'ani cewa Allah ta'ala cewa ya a gangara a sauko daga sama an fahimta domin kamar da muka ambata sashin mu'tazila ko mu'tazilawa da waɗansu ƙungiyoyi ɗan falsafa suna ganin ai ko wannan aljanna da zata adinin din da ake magana ai a Palestine take guri ne mai kyau mai kaza kamar da muka ambata a baya a fa'ida ta bakwai za mu fahimci cewa ita wannan rayuwa ta ɗan adam da Allah ta'ala ya bashi ba za ta yiwu ba sai a ina sai a ƙasa sai a bayan ƙasa wannan rayuwar da ake yi ana numfashi ana rufe ana tafiya ana dawowa wannan rayuwar Allah ta'ala ya hukunta cewa a yi ta a bayan ƙasa ne an fahimta cewa Allah ta'ala ta walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahi kuna da matabbata gurin da za ku istiqrari ma'ana ka iya zama ka iya rayuwa fil ardi ne a ƙasa ne an fahimta shi Allah ta'ala ke cewa mai a wata ayar fiyata a yawan fiyata mutun wa minha tukhrajun kaga a cikin wannan ƙasar bayan Allah ta'ala ce a sauka ƙasar sai yake ƙara bayani cewa fiha ta yau a cikin ta ne za ku rayu wa fiha ta mutu a cikin ta ne kuma za ku mutu wa min hatu sauzin kuma daga ƙasar ne za a fito da a gurin tsoro ku duk haka Allah ta'ala ya tsara rayuwar da ba mu za a ce wai zai rayu a wani guri kuma zai mutu a wani guri sai a dai ƙasar dai an fahimta yawwa kaga gini akan haka yota da awata abu da ta ilimin zamani za a ce wani sun tafi wata duniyar sun je sun hawo wani tauraro ko sun kaza za dai su je din amma rayuwa da za a yi ta sosai ba za ta yi a can domin ba a nan Allah ta'ala ya sunanta dan adam ya rayu ba kisa za a ga in za a je sai an sa wani abu an rufe an ta abubuwa ko an tambata da ta wata irin tafiya yadda kamar yadda suke haska an fahimta kaga rayuwa ba za ta yi a can ba kisa sai magana ta wata duniyar zafin ranar ya wuce nan ko nan wata kuma sanyi ne wata kaza wata kafar ma ba irin ba irin ta nan ba ce babu sarrai ko ba kaza nan gano da iri da suke faɗa kaga nan irin wannan kasar da yake a cikin ta ce Allah ta'ala ya kadara a nan za mu iya rayuwa in ka je wani gurin da ba nan din ba za ka rayu an fahimta wannan ina da cikin abin da za mu fa'idanta da shi a ƙarshen wannan aya da kenan haka fa'ida ta takwas ta ƙarshe cewa za a fa'ida cewa ɗan adam da Allah ta'ala ya bashi rayuwa a wannan duniyar ba zai dawwama a cikinta ba haka Allah ta'ala ya hukunta ba wanda zai dawwama a ciki an fahimta shi yasa wani mawaƙi ke cewa lau kana duniya ta dumu li wahidin la kana rasulullahi hayyan wa baqiya da duniyar za ta iya dawwama ga wani ita rayuwa haka an bashi dama to ai da ma'aikin Allah ne shi za a ba wannan dama watun da ba ba shi ba to ba wanda za a ba shi wannan dama komai da yake kin mutuwa baya so sai fa ya tafi komai da kai abin nan an fahimta sai Allah ta yake tami aina ma ta kunu idu kun maut wala kuntum fi buhudi mushayyala tu inda kuke ta mutuwa ta cin mu wala kuntum fi buhudi mushayyala ko da kuna cikin wani benaye wanda an karfafa su ne karfi sai ta bi inda kuke komai kuyanka komai dabarinka komai tattalinka komai kaza sai dai an tattaba ba a da wani zaɓi sai tafiya an fahimta haka Allah ta'ala ya sunnanta rayuwa da a ce ba za ka mutu ba sai idan mutu jikinka ba irin wannan ba ne ba ya ɗaukar mutuwa kamar malaya amma tun da amma da yunƙu da jini da kaza to kawai ɗabi'ar wannan zai expire jikin zai expire kuma dole yana expire zai an fahimta haka Allah ya tsara ko an yi ko an yi ko ba a yadda ba wannan tsari ne na Allah subhanahu wataala wanda yake kadari kauni na kaddara haka Allah ya kaddara ba ne zai kauce kaddara Allah ta an fahimta to wannan kenan shi sa Allah subhanahu wataala a aya gaba kita fatala qadamu min rabbihi kalimatin fataba alayhi sai adamu talaqa sai talaqin kalimatin wa in kalmomi min rabbihi daga ubangijinsa fataba alayhi take Allah ta'ala ya karbi tubansa innahu huwa at-tawwabur rahim domin Allah ta'ala shine at-tawwabu ar-rahim mai yawan karbar tuban bayi kuma mai cikar rahama subhanahu wata'ala ga mu'minai ko ga halittar sama ga baki daya subhanahu wata'ala a wanda anan da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa talaqa adam min rabbih daga at-talaqi ne ai an fahimta shi sa ake kiran koyarwa da at-talaqi ko koyo kai da at-talaqi an fahimta at-talaqi wani mushafaha ko sauran malaman hadisi kaga sai an yi talaqi na riwaya daga malami zuwa dalibi an karantawa kuma malami ya karantar da dalibi yayi talaqin sa an fahimta wa inna kalatu laqal qur'an min ladun alimin hakim hakika kai ana yi ma talqin an fahimta wa talqin alqur'ani daga Allah subhanahu wa ta'ala an fahimta to dan haka Adam alayhi salam ya tsoruci ya karbi kalimatin wa'insu kalmomi min rabbihi daga ubangijinsa subhanahu wa ta'ala an fahimta da haka fataba alaihi sai Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi tubansa an fahimta innahu huwa at-tawwabur rahim domin hakika Allah ta'ala shine at-tawwabu shine kuma ar-rahim malamai sun yi maganganu game da wasu irin kalmomi ne annabi Adam alaihi salam ya karba daga ubangiji an fahimta fatalaqa adam min rabbihi kalimatin adam ya karbi wa in kalmomi sai ka kawo shi da siga ta na kira wa in kalimatin an fahimta wa in kalmomi daga ubangiji wanda an samu riwaya daga Mujahid da Sa'id bin Dubayr da kuma Abu al-Aliya da Ar-Rabi' bin Anas da Al-Hasan al-Basri da Qatada da Muhammad bin Ka'ab wa ana al-Qurazi da Qadi bin Ma'adan da Da'a al-Qurasani da Abdurrahman bin Zaid bin Aslam suka ce wato wannan aya fatalaqa adam min rabbi kalimatin wannan kalmomin su ne fadin Allah ta'ala qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin kamar da wannan kissa sai Allah ta'ala zuwa cikin suratul a'raf sai Allah ta'ala sai bayyana wa in kalmomi ne a cancin ce qala sai suka ce adam da hawa rabbana zalamna anfusana da ubangijin mu mun zalunci kanmu wa illam taghfir lana in baka gafarta mana ba wa tarhamna ka tausaya mana ka mana rahama tana kuna min khasirin zamu zama mun cikin asararru kaga kenan da Allah ta'ala ne yace o kalimatin bai bayyana wasu kalmomi bane a suratul a'raf an bayyana ma wasu irin me kalmomi ne an fahimta suka ambata kaga kenan zamu fahimci nan da aka samu wa'in surwayoyi da suke kamar tatsuniya akan cewa abubuwa isra'iliya da maganganu cewa ai annabi Adam da ya dauko kansa ne sai ga a cikin al'arshi an sa Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wai cewa Muhammadu Rasulullahi ambata sai Allah ta'ala ya gafarta masa wani ice kaza wani ice maganganu haka wanda suke da yawa ka duba cikin wannan sura'atul majalis da kai haka suke kawo tausuni da maganganu haka wanda suke ba su da kan gado za ka tadda irin waɗannan maganganun akai da wasu ma so ba wai da aka yi inkarin wannan ruwayar bane kasantuwar ruwayar Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bai da daraja da kima a wajen Allah a'a me ya tabbata na gaskiya an yi bisa ga hujja ta ilimi shi za a tabbatar ba san ra'ayi sai ra'ayi na ba ko fahimta ta ko zance na ko in ji ishako ko in ce ga abin da ya faru ba zai yi ba ba aiwa Allah haka subhanahu wata domin addini ne ba zancen siyasa ko zancen wani abu na kasuwa za a kawo kowa zai ce ai kaza akai kaza akai wani ma ya shato ƙaryarsa a'a duk abin da yake ya tabbata da hujja daga Allah zaka a fada musamman a haƙin Allah da manzon Allah ba a wasa an fahimta to dan haka a nan mun ji a gaskiyar abin da yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala karraki tabbatar da cewa mai suka ambata a su bi din game da auhalin da suke ciki a na neman tuba da gafara a wajen Allah subhanahu wa ta'ala haka an samu wasu ruwayoyin da suka zo da wasu lafazai na tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala cewa ga abin da suka ambata ruwayoyi iri-iri amma dai almuhim abin da yake shi ne tabbaci shi ne abin da Allah ta'ala ya ambata babu wanda zai kawo wata magana ciki za ta rusa ta Allah kuwa ce daidai ta Allah an samu wasu ruwayoyin da suke wannan yana ishara zuwa ga roninsu ma abinda ya tabbata a nassi karara to babu wani kuma abu da zai gurmanto cewa zai tura wannan magana an fahimta saboda babu lokacin da za mu ta kawo su ga sunan ba mu ambace su ba za mu wuce an fahimta to dan haka a sunan akwai wata magana wacce muhimmiya ce da alaka da abinda ya shafi mas'ala ta tsakanin addinai an fahimta ko wanda wasu ra'ayika na ɓangarorin addini da Allah ta yake fa talaqa adam min rabbi kalimati fa taba alai magana tana da alaka da cin ƴaƴan tasiya da annabi adam da nan hawa suke an fahimta to dan haka a nan da izaman so cewa suka aka talefin Allah subhanahu wa ta'ala ya dauki hukunci a kan su an fahimta a sai izaman to a nan zaman to cewa suka tuba amma daidai matsala ta maganar annabi Adam yayi laifi shi da na Hawwa'u sun saba Allah subhanahu ta'ala nan bangaren addinin Nasaraniya da Yahud suna da wasu ra'ayoyi wanda suke na daban sun saba a musulunci in ka dauki Yahud suna ganin a koko fara da wannan nasaraniya suna ganin kasantuwar annabi Isa alaihi salam an tsire shi an yanke za wani a matsayin fansa ne ga al'umma duniya dan adam gabaki ɗaya game da laifin da babansu ya annabi adam alaihi salam an fahimta su kuma da mun yahuda a asalin itiqadu suna ganin shi annabi Isa alaihi salam wal iyad billah abakin su ya kafirta ga Allah bal ma asalin sa shi ba bai da mai fi dan zina ne kaza maganganu wanda sai karamai suke ambata a cikin hakin sa an fahimta to dan haka suna ganin wannan tsire shi da aka yi kamar da ake fada da su da Kirista sun ittifaki akan cewa annabi Isa din aka tsire kuma musulmai suna ganin bisa ga hujjoji daga Allah subhanahu ta'ala duk hasken wahayi da ma wasu nusus ɗin da kafin suna tabbatar da cewa ba shi bane an fahimta to sai zaman to cewa su Yahud suna ganin cewa kasantuwar kafircin da yene zaman to aka tsire shi saboda abin da ya aikata an fahimta su kuma su nasara suna ganin annabi Isa shi ɗan ɓaɓɗani na Allah wal iyadu billah dan haka wannan laifin da babanmu ya annabi yani Adam alayhi salam Allah subhanahu wa ta'ala bai yafe shi ba azan farko to inda Allah subhanahu wa ta'ala bai yafe shi ba kuma kasantuwarsa mai rahama ne to shi ne sai ya turo ɗansa duniya aka haife shi an fahimta wanda shi ma Allah ne an fahimta da shi da Allah ba bambanci wal iyad billah sai izo aka haife shi ya kaza to shi ne Allah subhanahu wa ta'ala wai sai ya sanya shi sai ya sanya sababin wato a tsire shi a kashe shi shi ne wato mai fansa a kan wannan laifin an fahimta ba wai kalmomi annabi Adam ya faɗa ba na tuba Allah ta'ala ya fi ko da aka yi a faraɗin Allah ta'ala ma'ana bai karɓi tuban ba sai da aka yi zubar da jini ɗin an fahimta wannan shine dalili ko hujja daga gare su akan cewa shine dalilin tuba da Allah subhanahu wata'ala ya ga halitta ga ya kasantuwar Allah ta'ala din ya wannan din danka an fahimta wanda shi ma Allah ne wanda kaga akwai shirme dole akwai magana anan gaba za mu za a zo kan cikin suratul nisa'i da sauran surori amma nan a babu ishara ne kada mu fadada game da magana almuhimmi akwai yanzu cewa sabanin abin da ke akwai abin da Allah ta'ala ya tabbatar da kuma abin da wani yake ambata na cewa ba kalmomi bane annabi Adam ya ambata a wani al'amari ne ya faru bayan karnoni ma shekaru da yawa sun zo sannan Allah ta'ala aka samu sababin da zai yi an fahimta daga wannan shine bambancin a innahu huwa at-tawwabur rahim Allah subhanahu wata'ala shine wanda yake at-tawwabu ar-rahim mai karbar tuban bayi mai kuma rahma a gare su a wannan ayar za a samu fa'idoji ita ma fa'ida ta farko shine baiwa ta Allah subhanahu wa ta'ala ga dan adam kuma gabaki daya wanda ababun farko ma baiwa ta Allah subhanahu wa ta'ala ga shi baban namu annabi Adam baiwa ta me ta yadda ya dace da shi akan tuba din ne wanda tawfiki ne na Allah subhanahu wa ta'ala game da tuba komawa zuwa ga Allah duk wanda kaga ya koma zuwa ga Allah tawfiki ne Allah ta'ala ya yi masa ya buɗa gare ka kaji cewa ya kamata ka tuba ka koma zuwa ga Allah guyoyinka su sanyi ka ji ka shiga cikin nadama wannan rahama ce ta Allah kai ka sabu Allah kuma ka ji me ka kare to wannan rahama ce ta Allah fa sai da ka cikin nau'ikan rahama ta Allah ga bawan ka ke daka shi ma annabi Adam wannan rahamar ta same shi lokacin da ya sabu Allah subhanahu wata'ala ta yadda itina din tuba zuwa ga Allah ta'ala sannan abu na biyu shine baiwa ta Allah subhanahu wata'ala ga shi annabi Adam din wato abu daga hakika shi ma zai zama to baiwa ce ga dukkanin ƴaƴansa ga baki ɗaya yadda suka samu koyi daga babansu cewa duk lokacin da kai tsatso wanda koma zuwa ga wanda ya halicce ka subhanahu wa ta'ala to don haka a nan a cikin wannan addu'a da ya yi ta rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin za a ga akwai fa'idoji da suke za a kalle su ta yadda ake roƙon Allah yadda ɗan annabi Adam zai roƙi Allah subhanahu wa ta'ala musamman wajen tuba zuwa gare shi wanda wannan bin tsari na roƙon Allah subhanahu wa ta'ala yana sahale wa zuwa ga mai Allah ta'ala ya karɓi addu'a ya karɓi tuba in an taɓe shi ko in wata buƙata ce Allah ta'ala ya karɓa sai za mu ga a cikin wannan addu'a akwai tawassuli da yawa da annabi Adam ya yi mana irin yadda ake roƙon Allah Allah ta'ala ya amsa za ka za mu samu kamfar ɗin haka daga mahaifinmu annabi Adam alaihi salam kaga abu na farko shine tawassuli ga Allah da rububiyyarsa an fahimta tunda an ce menene rabbana rabb ya mahaliccin mu ya mamallakin mu ya mai kula da mu shine rabbana shine ma'anar rabbana kaga wannan kirari ne kake wa Allah subhanahu wa ta'ala cewa kai ne ka halicce ni kai ne kake rainuna ko da yaushe kai ne mamallakina rabbana zalamna shine ma'anar rabb an fahimta tana nuna halitta da mulki da gudanarwa ta Allah subhanahu wa ta'ala ma'anar gudanarwa raino yau da safe da rana da daddare komai da maslahohi duk Allah ta'ala shi ke raino dan adam a cikin lutufinsa da rahmatsa an fahimta sannan kuma tawassuli na biyu shine tawassuli ga Allah ta'ala da halin da ake ciki in ba ka yi fiya ka nuna cewa Allah ta'ala cuta ta same ni ba mai yaye mun cike kana kwantar da kai ga Allah kisa nan shi ma yace zalamna anfusana mun zalunci kanmu mun yi laifi ka kana ikirari da laifin ka halin da kake cikin mummuna ka kare ka sallama wa Allah subhanahu wa ta'ala to Allah ta'ala sai kalle ka da rahmatsa an fahimta wannan sigogi ne da yadda ake roƙon Allah ta'ala ya amsa sannan tawassuli na uku shine wato miƙa wa Allah subhanahu wa ta'ala al'amari gaba ɗaya an fahimta yadda kace wa illam taghfir lana in fa baka gafarta mana ba wato ba mu da solution ko wa illam taghfir lana wa tarhamna lana kullu min qasid zama lawan to cikin asararu da mun asara rayuwa da ko mutu zai huta in baka in ba rahamaka ba to kuma kala za mu fada kaga me ka sallama wa lamarin ka zuwa ga Allah ta'ala cewa ikkar da kai halin da kake ciki an fahimta sannan kuma tawassuli na hudu da yake cikin wannan addu'a shine wato akan cewa mutum ya bayyana halin makomarsa cewa in ba Allah ta'ala din ne yayi ba in ba gafara Allah ta rufe ta ba to ba ba mai gafarta wa din sai shi harshe wannan kirari ne da kuma wato girmama sha'anin Allah subhanahu wata'ala kasantuwar ta shine mai yin din cewa in bai ba za a fada cikin matsala ba za a fita ba sannan fa'ida ta gaba a haƙila yau dai a cikin wannan aya da Allah ta likita fata laqa adam min rabbihi kalimatin yana tabbatar da Allah subhanahu wata'ala yana yin magana maganar ta dace da zati subhanahu wata'ala an fahimta Allah ta'ala yana magana da kalmomi irin nan subhanahu wata'ala ba irin na halittarsa ba an fahimta kisa nan yace fa talaqa alim bi rabbihi kalimatin fataba alaihi kuma Allah ta'ala yana magana da harafi da sauti da ake iya ji da halitta in ya ga dama su ji sai halitta in ga dama kuma ba za su kisa nan da Allah ta'ala o in fa ta adab adam ki kalmomin sai annabi adam ya ji an fahimta ma'anar abinda ake nufi anan fa talaqa alim bi rabbihi kalimatin Allah subhanahu wata'ala ne ya gaya wa annabi adam kalmomin tuban ma ya zai tuba wannan rahama ta farko kinin gabawa Allah ta'ala in nusar da kai ma ka tuba din shine nan da Allah ta'ala in nusar da annabi adam tuba din kuma sannan Allah ta'ala ya koya masa kalmomin ma da zai tuba wannan kai ne cikin rahamar Allah subhanahu wata'ala da bayansa sannan kuma za a fa'inci da baiwar Allah ta'ala wajen karɓar tuba ga raunana ma'ana halittarsa halittarsa rauna ce in ka tuba Allah ta'ala ya karɓi tubarsa domin ya san ko kana da rauni za ka yi laifin sai ya buɗe wa ƙofar tuba cewa ka yi in ka yi ɗin sai ka tuba an fahimta ma'ana ba wai lasisin tuba shi ka na cewa gobe kai ba a'a ɗan rauni ya rufe ka don halittarka ka yi laifi to akwai ƙofa ta ka koma zuwa ga Allah tare da alƙawarin ba za ka sake ba ko irin kashin sharaɗin tuba ba ka take ba an fahimta wannan shine amma ba wai kasantuwa Allah ta'ala ya buɗe kofar tuba ba cewa kuma kai yau gobe kuma ƙara yi gobe a ba haka ba kasantuwa kana da rauni kisa aka baka wannan dama cewa in kai din ga hanyar da aka samu wani mafita a kan halin da take ciki din an fahimta kisa nan Allah ta'ala din bayan yayi addu'ar gabaki da aka ambata cike da tawassuli iri-iri da aka ce fataba alaihi sai Allah ta'ala ya amsa sai me ya karɓi tuban nasa ya amsa masa a kiran nasa da yayi na tuba sai Allah ta'ala ya amsa masa ya karɓi tuban nasa subhanahu wata'ala fa'ida ta gaba da za a fa'idanta cikin wannan ayar ce kenan kaga idan ɗan adam ya gaskata Allah ya miƙa lamarinsa zuwa gare shi ya koma zuwa gare shi da tuba da kaza an fahimta Allah ta'ala me zai fuskance shi zai ji kokensa sai kenan wato babban riba kan adam zai ci a rayuwarsa shine zama tana da ubangijin da zai amsa masa addu'a in ya kira shi zai amsa haka duk wata hanya da za ta sa wato ainihin wata hanya da za ka zama to cewa Allah subhanahu wata'ala idan mutum ba zai saurare ka ba to kaka bi wata gangunan sako da za ka zai zama to zai sa kofar da take tsakaninka da Allah ta toshe ta fuske idan wata tsakaninka da Allah ƙananan laifuka ne kawai raunin ta zama to amma duk wasu manyan laifuka zai zama to ba ka yi su kana kokari ka kai hana kanka kar ka fada don wato ƙananan laifuka wanda in kai aikata kai istighfar Allah ta'ala zai karɓa sai zama to za ka zauna lafiya amma kada a cika manyan laifuka sai zama to al'amarin naka da wahala mana ka zai fahimta cikin kalubale da sai Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai zai iya fitar da kai an fahimta ya zama tsohuwar Allah a cikin manyan mai laifukan akwai haƙoƙi na halitta sai kisan kai harkar zinace-zinace da kaza akwai haƙoƙi na halitta bayan mutum Allah sata kwace abubuwa irin wannan ya zama tsohuwa abu ne mai wahala ko ka fuskanta Allah ɗin mai Allah sa ya sa akwai haƙoƙin halittarsa sai zama tsohuwa abin da wahala ka je mutum ka makara. An fahimta Allah ta'ala ya samu dace don haka ka ga zai zama a wani lokacin in ka takaito akan ƙananan laifuka wanda shi ma ba wai haka ka tsara kai ba a'a za ka raunin ka zai iya kai ka zuwa ga wannan sai ya zama in ka roki Allah ɗin sai Allah ta'ala ya bibe ka. An fahimta to wannan shine sannan ko fa'ida ta gaba za a fa'idanta da ita a cikin wannan ayar shine sunayen Allah ta'ala guda biyu at-tawwabu ar-rahim Allah ta'ala at-tawwabu wannan siga ce ta me ta wato mubalaga an fahimta at-tawwab mai yawan karɓar tuba an fahimta at-tawwab ba at-ta'ibu ba mai karɓar tuba a at-tawwab mai yawa at-tawwab ala wani al-fa'al fa'al an gane fa'alun lima ya rubuto mai yawa mai aikata abinda ya ga dama ne fa'al kaga akwai ƙarfafawa sunan tawwab bi yawan wa karɓar tuba ne an gane man taba taballahu alaihi duk wanda ya tuba Allah ta'ala bai karɓa to anan at-tawwab mai yawan karɓar tuban bai Allah ta'ala ya kawo yawaitar karɓar tuban ne saboda mai raunin abin da ya halitta subhanahu wata'ala sanan ita fa talaqa alam bi rabbi kalimatin fa taba alaihi innahu huwa at-tawwabu ar-rahim li ibadihi da bayan sa dan adam da ya halitta saboda raunin su laifukan su iri iri suke sai Allah ta'ala yake ta me innakum tuqtiuna billayli wan nahar kuna yawan kurakurai da laifuka a dare amma ni kadai ne nake gafarta zunubai subhanahu wata'ala an fahimta ar-rahim ar-rahim me rahama kaga bayan an tuba an yafe mawa kuma a sanya ta cikin tausayawa da ni'imtawa sai Allah ta'ala wannan Allah ta'ala da ya ga dama da ya kama annabi Adam da laifin an fahimta sai ya zamanto a sanya ta a cikin kuba cikin wuta an saboda sun yi sa amma da ya amsa addu'ar roƙon da suka yi sai an kawo su cikin aljanna ma'ana wannan ni'imar da ta gushe amma an yafe ma an fahimta kamar a ce yaro ne ta zo ka ajiye za a sha ruwa ka aje shayin ka ko wanda din kai da shigowa dai abu sai baran ma lokacin ai in baka yafe ba za ka barar da shi ne ko amma kace dan Allah ya sai dan Allah ya hakuri dan Allah wallahi zai fara kuka kuma da kike da ko kuma ba goji ko shi ya punishment da ko kun ba goji ba ku bar da yawo ne ko yo to wannan shi wanda suke laifin da aka yafe aka tafi shikenan ga punishment din ko a zo nan an fahimta da haka wannan hujja ce kenan ga Kirista cewa da Allah ta'ala bai yafe ba da a wuta za a sa su ai sai da mun ta a wuta za a sa su sai mun tukan ba a cikin wuta ko a ta gasuwa amma da Allah ta'ala ya ce sai sai mu'amala ta lutfi da rahama to shikenan tunda kun yi laifi wannan laifin ya zanyo kun yi asara wata ni'imar to ga wata ni'imar sai duniya ko an fahimta da haka zuwa duniya ma ni'ima ce an fahimta tun daga abubuwa dangin ni'imomi da aka ba ka aka ce duna ka ne kai yadda ka suka dama ko ko Allah ya kalbala kuma fil ardi jami'an an fahimta haka wannan shine Allah subhanahu wataala wannan shine Allah subhanahu wataala ga wanda za su zo su ta masa an fahimta sannan kuma za a fa'idanta bayan rahama ta Allah subhanahu wataala da aka wannan kalma ta at-tawwab a da take akwai sai kuma yadda Allah subhanahu wataala ya keɓance wa kansa da haƙƙin karɓar tuba ɗin da ba sa Allah ta'ala wannan aikin at-tawwab ar-rahim wannan aikin Allah an fahimta wani za ka iya ko a cikin annaban Allah ta'ala wani zamanto cewa misali kamar a haƙƙin manzo Allah sallama ka bil mu'min ra'ufur rahim ko amma Allah ta'ala at-tawwab ay laifi ay dhibi wannan Allah ta'ala ne yake yafi an fahimta Allah ta'ala shi yake yafi wannan sifa ce ta Allah ta'ala da ya keɓanta kansa da shi a karɓar tuba an fahimta shi sa wata ayar Allah take ta mai ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يشركوا الا فعل هذا باب مي كافه الذنوب سي الله كغا انكوري ان تبر كما لا اله الا الله ومن يغفر الذنوب الا الله waye mai gafar zanubi in ba Allah ba kaga ina nuna cewa Allah ta'ala wannan aikin sa ne shi kadai subhanahu wa ta'ala an fahimta amma kaga rahama kai wata ambata wani zai zama tana da rahama an fahimta yana da tausayi da jinkai amma biyo da wani kai tausayi da jinkai ba ga yana da sufa mai ta ailefi a saba Allah kuma yace shi zai rafi zai yafe ba don ya ga mama cewa an yafe muku tashi an yafe muku kariya yake ma kariya yake ma ko wani alƙalin da kali ne an fahimta idan yace wai shi su sun yafewa mutane ko duk wanda ya bi hanyar sa ya yafe masa to wannan ƙarya yake wallahi ha inta ne anga babu wani komai girman sa komai matsayin sa komai ilimin sa komai tsoron Allah sai yace wai ya yafe ma a madadin Allah to ƙarya yake wallahi dan dan fara domin yafewa haƙƙin Allah kamar da halitta haƙƙin Allah ta haka ne yafiya ma haƙƙin Allah yimu Allah ta'ala shi ya mallaki bayi da in sun yi dai mallakin sa ne da wato abinda ka mallaka misali a ce kamar da misali zai ya ce ka mallake shi ko ko bawa ai kai kadai in yi wale gidan zaka ce ka yi shi ba ko kai zaka ce to na yi ma da shi an fani ta to zaka wannan haƙƙin Allah ne subhanahu wata'ala ya fiya zaka duk wanda zai ce wai sai wai kusancin sa ga Allah ya yi ma da tsariya yake wace ku je ku komai ba ku je ku saba Allah ya dauka dama mutum kuna tare da mu mu lefin ku mun dauke muku wannan kariya yake kariya yake kuma ka yadda ka lanin kanka matsala ka yadda wannan yana yin wannan ka lanin kanka matsala wajen Allah yau da mun ka sallama kanka ku ka yadda akwai wani wanda yake aikin Allah ke an fahimta Allah ta'ala ya san da shi sawa a wani hadisi mun sanar muke cewa ar-rahimu yarhamuhu ar-rahman masu tausayi Allah ta'ala su ma zai tausaya mu zai tausaya an je ta an fahimta to da haka wato fa kala qa'adan bi rabbi kalimatin fataba alayhi innahu huwa at-tawwabu ar-rahim na bismillahir
qulna bihitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun alayhim wa la hum yahzanun والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
نعم الله سبحانه وتعالى يكي تشوى قل نهبكوا منها جميعا سيمك تشي اهبكوا منها ku sauka minha daga aljanna jami'a ga baki ɗayan ku fa imma ya'tiyannakum minni hudan duk lokacin da idan gaskiya ta zo muku daga gare ni to fa man tabi'a hudaya to duk wanda ya bi wannan shiriyar tawa fala khawfun alaihim to irin waɗannan mutanen zaka samu babu tsoro a gare su wala hum yahzanuna kuma ba za ka kalu cikin takeici ba wallazina kafaru amma kaga wanda suka kafircewa wannan huda din da tazo wa kazzabu bi ayatina kama qaryata sun qaryata ayoyin mu ulaika ashabun nar to irin waɗannan mutanen sune ma abuta wuta kun fi ha khaliduna kuma za su dawama a cikin wannan wuta بسم الله والملك الله يكيه dan haka anan Allah subhanahu wataala ya kara maimaita wannan magana ta cewa a sakko daga gidan aljanna gidan ni'ima an fahimta kuma yace qulna muka ce ihbiu minha jami'a an fahimta tunda a can yace qulna habitu ba'dukum bi ba'din adu ko sai kuma an yace قلنا هبقوا منها جميعا كسكو منها دقاء الزنب جميعا جبك kar abu kowa a cikin ku kowa ki sako gidan duniya fa imma ya'tiyannakum minni hudan kaga bayan an ce a sako din an fahimta sai Allah subhanahu wataala yake magana game da risala nauyi na takalifanci wannan takalifanci yana nuna bautata masa kamar yadda ake bautata masa subhanahu wataala a sama to kuma za ku zo kasa ku wannan aikin na bauta domin dukkanin ku halitta ta ce ba wai Allah subhanahu wataala yana buƙatar abinda me bai za su na bautar Allah din bane a'a gata ne gare su da maslaha gare su an fahimta dan haka Allah subhanahu wataala yake cewa fa imma ya'tiyannakum minni hudan duk lokacin da ya'tiyannakum yazo muku an fahimta menene minni hudan shiriya ta zo muku minni daga gare ni an fahimta faman tabi'a hudaya to duk wanda ibi shiriya ta fala khawfun alaihim to wa'annan mutanen da suka bi shiriyar ta ba babu tsoro a gare su wala hum yahzanun kuma babu takeici a tsakaninsu babu abin da zai same su da damuwa ko takeici a cikin rayuwarsu wato nan al-Imam Ibn Kathir yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana fadar haka yana mai bada labarin abinda ya gargadi da shi ga annabi Adam da nana Hawwa'u da kuma Iblis lokacin da aka sako da su daga aljanna amma yake cewa wal muradu az-zurriya abinda Allah ta'ala yake nufi da ihbitu min hazami'a ya game hadda zuriyar su gabaki daya mana magana ake akan cewa yanzu ba za ku rayu ba ku ya'yan ku a sako nan a sako kasa an fahimta sannan Allah ta'ala yayi magana cewa annahu sayanzulul kutuba wa yab'athur rusula wal anbiya cewa zai saukar da al-kutubal kafai da manzanni da annabawa a bayan kasa an fahimta wanda wato abul aliya yake cewa abin da ake nufi da al-huda anan ana nufin al-anbiya war rusul wal bayan annabawa da manzanni da kuma al-bayan shine duk tafi wanda a cikin sa ne akwai bayani da bautawa Allah subhanahu wataala wanda haka na Muqatil bin Hayyan yake cewa al-huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana kenan fa imma ya'tiyannakum minni hudan idan hal shiriya ta mana idan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yazo faman tabi'a hudaya duk wanda ya bi shiriya ta shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fala khawfun alaihim wanda in haka so ba tsoro gare shi kuma babu takeici an fahimta a cikin al-Hasan al-Basri yake cewa al-huda anan al-Qur'an ana nufin al-Qur'an an fahimta sai burka sai ke cewa halal al-qawlan sahihan wa'annan maganganu guda biyu maganganu wanda suka ingantattu wa qawlu abi al-aliya a'am amma magana abu al-aliya ta ku gamewa ce magana ta farko ta cewa al-huda al-anbiya wa rusul wal bayan annabawa da mursalai da kuma al-bayan shi ne tafan da za a ba su da sako na shiriya din gabaki daya wanda har sunnar su mana sunnar su bayanai da suke game da fahimtar su da kuma hukunce-hukunce da yake alaka da littafi ƙarin bayani kaga wani da cikin al-bayan din bayani wannan kaga ya game hatta ma'aikin Allah din sallallahu alaihi wasallam ba ya aiku da kuma me al-Qur'ani da ma shauran duk abin da ke da alaka da wato annabtaka ya game wannan an fa to haka Allah subhanahu wataala sai dauki sai dauka bayi alƙawarin me bauta bal ma alƙawarin cewa in manzanni na suka zo domin akwai matsala ko akwai shedan a tattare ku akwai kuma matsalar ku ta san zuciya da kaza da kaza da san fasadi a bayan kasa da kaza to sai Allah ta'ala sai sako da annaba domin su yanke hanzari duk fasadi da za a dukar nan da za a zubar da jini za a annaba suna bayanin kaza ma'ana ka sadi duk dangin sako na Allah an fahimta sai aka ce a sadu alfiya mai yusuf fiya wa sufi dima ko an fahimta da kuma warwar alƙawarin Allah subhanahu wataala kamar da su zo a wancan ayoyin ko kuma menene da muka ambata ta'am yau allazina yanquduna ahdallahi min ba'di misaqihi wa yaqta'una ma amara Allah bi an yusala ko yusuduna fil ardh wa inna halayya duka annaban Allah sun zo ne domin su yaki da wa'annan abubuwa an fahimta tabbatar da abin da ke bauta ga Allah subhanahu wataala tabbatar da an rike alƙawarin Allah ba a warware ba an sadar da duk abin da Allah ta'ala ya ce a sadar na zumunci da kuma ɗan uwartaka ta imani da duk wani aikin alkhairi a sadar da shi mana ka a yanke shi duk shi ne a yi saƙon manzancin a duk wani abu da gani hadisai ne sahihai da kaza da duk suna magana ne a kan irin waɗannan babuka in magana sallah take da kaza yana magana alƙawarin Allah alƙawarin Allah ne bauta masa an fahimta da'a ga Allah abu kaza abu kaza duk irin waɗannan abubuwan kaga su su ne ɗin da suke komawa zuwa ga wannan abu shafa'ul huda ɗin kenan fala khawfun alaihim wala hum yahzanun da Allah ta yake ta faman tabi'a hudaya ma'anarsa man aqbala ala ma anzalat bihi al-kutubu wa usilat bihi ar-rusul ma'ana wannan tabi'a hudaya wanda ya bi shari'a ta ma'anarsa shine wanda ya gabata zuwa ga aikata abinda ma anzalat bihi al-kutubu ma unzilat bihi al-kutubu abinda aka saukar da littafai domin sa wa usilat bihi ar-rusul ya aikata abinda domin sa ne aka aiko manzannin Allah subhanahu wataala sai zaman to waɗanda suka aikata wannan sune suke da lamuni na me babu tsoro gare su babu takeici babu tsoro gare su babu takeici cikin duk abin da ya shafi rayuwar su ta duniya da kuma lahira an fahimta ai da yake fala khawfun alaihim ai fi ma yastaqbilunhum min amr al-akhirah ba su da tsoro game da abin da za su fuskanta na makoman lahira hankalin su kwance in sun zo komawa zuwa ga Allah su zo mutuwa ba su gani cikin firgici ba domin sun bi manzanni da haka in sun zo da tsoro ga salin alim amma wanda yake bai samu wannan ba za ka ganshi halin da zai kasance a lokacin za ka babu to babu daɗi Allah ta'ala ya kiyaye wala hum yahzanun haka na kuma ba su takaici alama fatahum min umurid duniya ba ka samu cikin takaici ba game da abin da suka gabata a rayuwarsu ba ka gan su cikin takaici ba an fahimta cewa na yi rayuwa ta shashanci da ɓata lokaci yanzu na zo mutuwa ina takaicin dama a ce ko an fahimta wani amali kwana shi matar su kalla ko bane ne da farkon ayar la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla ko yawa sai qala rabbi irji'un qala rabbi irji'un Allah ta'ala a dawo da ni a maidan min da raina ka a cire la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla domin na aikata nagari ban yi nagarin ba amma a ƙara banda ba a maidan min da raina ka a cire na aikata nagari a rayuwata ta'ala ta'ala ce kalla innaha kalimatun huwa qa'iluha sai a ce musu ƙarya ne ba zai yi ba innaha kalimatu wannan ai kalma ce cewa duk wanda mutuwa su zo musu ta dauke shi innaha kalimatun huwa qa'iluha wannan kaddara ce da an zartar sai an tafi wa min wara'ihim barzakhun ila yawm yub'athu da kuma barzakhu yana zaman barzakhu yana jiran su ila yawm yub'athu har zuwa ga lokacin da za a tashi bayi gaba kida ƙarya ce wannan da awasa ta ƙarya ce ba Allah ta'ala ba zai fuskanci su ba zai karbi bukatar su ba a wannan lokaci Allah ta'ala ya samu dace dan haka anan ya kamata mu tsaya lokaci ya tun mana Allah da gobe sai mu tashi wannan aya mu maimaita ta karasa bayani kafin aya gaba subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh